Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma Allah ne da shi gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin manajan director na kamfanin tumatir na Dangote da ke kadawa a jihar Kano, Abdulkarim Kaita, wanda ya mana ƙarin bayani kan shirin da suka kaddamar na ba manoman tumatir bashi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban manoman tumatir na jihar Kano, inda ya mana ƙarin bayani kan shirin bada bashi da manoman tumatir suka karba.
Assalamu alaikum. Sunana San Dalladiya da Fari, ni shugaban kungiyar manoman tumatir na jihar Kano.
Kamfanin Dangote tumatir sun ce sun fara tsarin nan na ba ku iri. Yaya ku tsarin ko kuma tasirin sa wurin ku?
So alhamdulillah, ka san wannan harkar bada iri ina karkashin shirin nan na babban bankin kasa na Anko Borrower Program. Wannan kuma yana daga cikin kaman balance na kayan da zamu karba na shekarar bara da yake a wajen su. Alhamdulillah, ba ramin fara wannan shiri kuma a kowane bangare tsakanin manoma da kuma kamfani, kowa yayi kasuwanci, wanda kowa kuma ya ji daɗin yin kasuwancin. Wannan ta sama wannan shekarar muka sake bujurowa, muka sake dawowa domin mu ci gaba da wannan shiri da muke tsakanin mu da su. So bara mun yi noma, mun kawo kamfani, kamfani ya saya, manoma waɗansu sun biya bashin ta wannan hanyar, waɗansu kuma ba su biya bashin ba. Amma dai muna son insha Allah a wannan shekarar mu tsaurara matakai na ganin cewar wayanda aka ba wannan kayan aiki sun yi kokari sun biya wannan bashin, in dai ba ta kuma abu ne zai faru na wata annoba ko wani abu ba, wannan kuma da akwai inshore a cikin karkashin shi.
Yaya ba ka bayyana bambancin da yake tsakanin wannan irin da su ake baku, tunda ka ce yana cikin tsarin rance ko lamani da ake baku daga bankin CBN, amma su kuma kamfanin Dangote su suke gashi suka samar da wannan gonar suke renansa kafin su baku. Ya za ka bambanta yadda alfanin sa yake ko da naku irin na baya?
Asa alhamdulillah, a dama ba za ka hada na farko dai shi wannan irin da muke yi iri ne mai aure wanda ake ce ma hybrid. Na biyu kuma hanyar da aka rene shi hanya ce ingantacciya wanda yake dukkanin waɗansu cututtuka da za su iya samun sa kafin a kai shi gona, wannan iri ana ba shi matakan kariya akan kamuwa da wannan cuta. Saboda haka daga lokacin da ya kai shi gona, girman sa ma da zai da bambanci da irin hanyar da muka saba yi mu a gargajiyance na yafa iri domin mu dasa.
Ya haka akwai wato alfanu kenan.
A sosai ku akwai bambanci, akwai alfanu akan wannan.
Kun yi faru wasu daga cikin ku aka samu matsalar kashe wato rashin biyan abin da aka karba?
So wannan kasan baya rabuwa da su halaye na mutane, na mutanenmu, da kodayaushe kayan gwamnati ya zo hannun su za su ce wannan kaya Baba Buhari ne ya kawo kyauta ne, wannan muna faɗa musu ba kyauta ba ne, bashi ne. So har duk da haka hidima tun farko ne kira ga mutane da su daure su biya bashin da aka basu. Kada a ce za a ɗauki kayan nan cewa kyauta ne, bashi ne ba kyauta ba.
Kana cewa suna cewa kyauta ne, ba ku ilmantar da su ba ne yadda ya kamata kafin ma a kai ga basu kaya?
Tun ilmantar sosai shi ne aikin da kullum muke yi. To amma kodayaushe mutane sai su yi abin da bai dace ba, su kau da kansu su ɗauka kamar cewa wannan abu kyauta ne tunda ana sa masa sunan tallafi. Ni kuma na ganin an ce maka tallafi ko da dai a bashi ne za ka biya, an tallafa maka domin za ka yi amfani da kuɗinka. Ba za ka yi amfani da kuɗinka ba, za ka yi amfani da abin da aka bashi ba ka bashi.
Kuna da kiyasin waɗanda suka cika alƙawari shi?
Da muka dai wanda suka cika alƙawari na biyan wannan bashi sama da mutum 200 kusan kaman kaso 20 sun biya wannan bashi da aka karɓa bara. So waɗansu kuma muna fatan cewa wannan shekarar za su gaba da biyan wannan bashi insha Allah.
To yanzu kashi 80 ɗin ya za ku da su?
Suna nan, muna nan, muna bin su. Waɗansu wanda suka iya biyan wani kaso mai yawa a ciki za mu sake ba su wannan kaya sake noma domin su biya wancan bashin kuma su gaba da biyan wannan. Kuma mun ɗau matakai na ganin cewa wannan ba su sake faruwa ba, in Allah da mun ɗauki ƙwararru ma'aikata na kula da harkar gona wanda za su manoma tun daga dasa tumatir na har zuwa ƙara girman su har kuma zuwa ɗiba a kawo gonaki. Saboda haka idan muka yi wannan ƙoƙarin to za mu ga za mu rage wannan rashin biyan bashin wanda ke shine babban manufar yin wannan shiri. In dai ana son ya ci gaba, lalle ne sai a rika biyan bashin insha Allah.
Menene mataki na gaba game da waɗanda suka ƙi biya din?
To mataki na gaba wanda ba ma fatan sa shine mu je mu haɗa su da hukuma, amma ba fata muke ba, yasa muke kira ko da yaushe da ƙoƙari a biya bashin.
In aka yi magana bashi, an akwai maganar garanto. Waye garanton ku?
Kowanne mutum sai da ya sa garanto a ciki, domin sai ka kawo ɗan uwanka a farko ma, sai ka kawo mai unguwa ya sa maka hannu da sauransu. So ba abu ne dina da akwai garanto da muka sa sai akwai wani magazin ka ko wani dina ka da kuma bibiyan ɗinka da muka sa a ciki to in Allah da wannan zaka sa da doka kuma da aka sabuwa indai haka ci wannan bashi to ko ina ne za a bi kudin ka yanka indai haka na mu'amala ta kudi da bankuna
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Sani Dan Ladiya da Kwari da kuma wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Mini Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
uwa